Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalma ci Garba ne tare da Sarfido Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 23 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfido da kanin labarai.
Amma wuta daga dutsiya cikin jirgin saman gabashin babban birnin Jamhuriyar Demokratiyyar Congo na goma da yamma sun ji asabar kuma gwamnati ta buƙaci mazauna yankin da suka ce akalla mutane 20 ne suka mutu lokacin da wani yanayi mai tsananin sanyi ya afka lokacin gasar gudu a jiya Asabar a lardin Gansu da ke arewa maso yammacin kasar China. Haka kuma da cewa rikicin Isra'ila da Hamas wanda ya kare da tsagaita wuta a ranar Juma'a ya nuna ikon kungiyar Falastinu na kera makaman roka da galibi kayayyakin gida.
To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa Najeriya, kasar da ta fi kowace yawan al'umma a Afirka, za ta fuskanci karancin alluran rigakafin corona. Ko me yasa?
Ko da al'amuran da suke faruwa a kasar India da kuma bukatar kamfanin su zuba alluran su a kasar India su ga sun yi maganin ta a nan kasar.
Za a ji cewa a Najeriya ana ci gaba da tafka muhawara kan batun ciwo a sarari.
Yanzu kaga makiyaya suna tafiya kudancin Najeriya, ana kashe su, ana kashe musu dabbobin su in suna wajen da suke a killace. Ai dabbobin nan karuwa za su ringa yi ba raguwa ba.
To, koyaya jama'a suka ji bayan da rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi gargaɗin cewa ta yiwu a kai harin ta'addanci a Abuja da Jos?
Mun ji tsoro tun da aka ce Boko Haram sun an ba da sunayen makarantu da wasu wuraren da za a kawo hari.
Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma za a ji shirinmu na matasa a duniyar gizo wanda Shamsiyya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Zama salamu alaikum ga labaran duniya. Amma wuta daga dutse ya kusanci filin jirgin saman gabashin babban birnin Jamhuriyar Demokratiyyar Congo na goma da yammacin jiya Asabar, kuma gwamnati ta buƙaci mazauna yankin da su fice. Yayin da jirgin wutar da ke fitowa daga dutsen Yarangongo ya haskaka sararin samaniya cikin dare a garin da ke gabar tafki mai kimanin mutane miliyan 2, dubban mazauna goma dauke da katifa da sauran kayayyaki sun tsere daga garin da kafa, da yawa sun kai iyaka da Rwanda. Fashewar da ƙarshe dutsen Yarangongo ya yi a shekarar 2002 ya yi sanadiyar mutuwar mutane 250 tare da rabar 120,000 da muhallansu. Yana ɗaya daga cikin dutsen da ke aiki a duniya kuma ana ɗaukarsa a cikin mafi hatsari. Akalla mutane 20 ne suka mutu lokacin da wani yanayi mai tsananin sanyi ya afka lokacin gasar gudu a jiya Asabar a lardin Gansu da ke arewa maso yammacin ƙasar China, in ji jami'an ƙaramar hukuma a yau Lahadi. Mutane 8 sun samu ƙananan raunuka ya zuwa ƙarfe 8 na safe a gogon Benjin. Jami'ai daga garin Benin sun faɗa wa taron tattaunawa. An gudanar da tseren mai nisan kilomita 100 da safiyar jiya Asabar a dajin na Lauriverstone, wurin shakatawa na yawon buɗe ido a gundumar Jintai ƙarƙashin ikon Benin. Rikicin Isra'ila da Hamas wanda ya kare da tsagaita wuta a ranar Juma'a ya nuna ikon kungiyar Falastinu na iya kera makaman roka da aka kera da galibi kayayyakin gida da kwarewar Iran, in ji manazarta da jami'ai. Karancin kudin irin waɗannan makamai da kuma buƙatar sake gina Gaza ya bar Isra'ila da sauran ƙasashen duniya da zulumin yadda za a iya biyan buƙatun Gaza. A duk da haka, a hana abubuwa ne da kullum kamar su bututu suka yi da kankare a sanya su don amfanin sojoji. Jami'ai na yanzu da na da ba su ga amsoshi masu sauƙi ba, suna cewa ba shi yiwuwa a rufe hatta ƙaramin yanki kamar Gaza da hana kayayyaki don sake ginawa zuwa roka da aka kera a cikin gida.
An jima kaɗan, Sarfido zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. inda kasar wacce ita ce tafi yawan jama'a a Afirka ke fuskantar karancin alluran rigakafin cutar corona sanadiyar mai da hankali kan India da duniya ta yi saboda kazancewar al'amari a can kamar yadda wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar ta ci gaba da gabatarwa a rahotanta
hakan ya fito ne a cikin wata sanarwa da cibiyar bayar da maganin ta India SII ta fitar cewa za ta maida hankali wajen kafafa samar da alluran rigakafi da maguna ga kasar India yayin da kasar ke fama da ƙara yaduwar annobar cutar corona Najeriya dai na daga cikin jerin kasashen da ke cin gajiyar kayan aiki na COVAX da majalisar dinkin duniya ke jagoranta da ke samar da alluran rigakafi ga kasashen Afrika ko a watan Fabrairu wannan shekarar COVAX ya sanar da bada tallafin allurai miliyan 16 daga Najeriya duk da cewa har yanzu kasar na kan rarraba allurai miliyan 3.9 da ta karba a watan Maris don fara kashin farko na aikin rigakafin cutar corona a kasar Ministan Lafiya Osagi Ehanire ya ce Najeriya na sa ran karbar allurar rigakafin cutar corona miliyan 58 na COVAX da kuma kungiyar tarayyar Afrika wato AVAT Dr. Muktar Muhammad shine manajan kota kwana na kwamitin yaki da cutar corona a Najeriya
to hakika saboda al'amuran da suke faruwa a kasar India da kuma bukatar kamfanin su zuba alluran su a kasar India su ga sun yi maganin ta a nan kasar ya sa wannan abin ya shafi raba alluran da kamfanin yake yi zuwa kasashe da yawa da kuma sauran kamfanoni ko kungiyoyi da suke bukatar samun wannan allura Najeriya muna cikin kasashen da muke tsammanin samun alluran mu ta hanyar wannan COVAX gangami na taimakon kasashe masu tasowa da aka saboda haka lalle wannan abin zai shafi Najeriya musamman ta ita wannan allura ta Oxford AstraZeneca wanda ita muka riga muka fara yi a Najeriya ba amma ba wai akan wannan kamfanin kadai Najeriya ta dogara ba akwai sauran kamfanin da suke musu alluran da kuma su alluran da aka bujiro da su wanda da babu su a yanzu haka gwamnatin Najeriya ana kokari ga hanyar da ta fi sauri wanda za a samu wani lura domin kawo Najeriya.
A nasa bangaren Dr. Sani Gwarzo tsohon ma'aikaci ne a fannin yaki da cututtuka masu yaduwa ya ce matakin abu ne mai kyau duba da halin da kasar ta India take ciki a yanzu.
A gaskiya duk wanda yake masani a harkar kiwon lafiya ta duniya idan ya kalli abubuwan da suke faruwa a India dole hankalinsa ya tashi kuma abu ne wanda yake idan a ce gida ya kama wuta ko kai baka rinka daukar kayan kishin gobara kana kaiwa wani gidan ba wanda sun gobaran ma ba ta kai tasu ta kai yawa ba inda na cikin hali da mai matsalolin wahala annobar ta ta'azzara ta wuce duk inda ake fito saboda wauta ne a ce ma ta ci gaba da aikawa da wannan gudunmuwa kasashe alhali ta a cikin gida bai wadata ba wannan dakatarwar da ce shi abin da ya dace
idan za a iya tunawa Najeriya ta ba da sanarwar hada alluran rigakafi guda biyu don yaki da annobar cutar corona wanda a halin yanzu ke matakin gwaje-gwaje Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Hawwa karar a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga sarfilu da ci gaban labaran duniya
Cibiyoyin kula da daƙile cututtuka masu yaduwa a Amurka sun ce suna guda da bincike kan rahoton da ke nuna cewa matasa sun kamu da cutar myocarditis ko kuma kumburin zuciya bayan da aka yi musu allurar rigakafin COVID-19. Ƙungiyar Kare Lafiya a duwar rigakafi ta ce a cikin wani rahoto na kwanan nan cewa an samu rahotanni kaɗan game da kumburin zuciya amma mafi yawancinsu suna faruwa ne ga samari matasa yawanci bayan an yi allurar rigakafi ta biyu. Ƙungiyar Kare Lafiya allurar rigakafi ta ce a cikin wani rahoto na kwanan nan cewa an samu rahotanni kaɗan game da kumburin zuciya amma mafi yawansu suna faruwa ne ga samari matasa yawanci bayan an yi masa allura ta biyu. Mafi yawan lokuta suna da alama suna da rauni kuma ana ci gaba da bin ka'idoji in ji ƙungiyar kiyaye zaman lafiya. A wani ci gaba kuma allurai biyu na rigakafin COVID-19 waɗanda Pfizer and BioNTech ko AstraZeneca suka yi suna da tasiri akan bambancin kwayar cutar da aka fara ganowa a India kamar yadda suke dawowa da bambancin da aka fara samu a Ingila a cewar binciken kiwon lafiyar jama'a Ingilisa a ranar Asabar. jiya Lahadi kakakin majalisar Iran din ya faɗi cewa masu binciken ƙasa da ƙasa ba za su samu damar su amfani da hutunan sa ido na wuraren nukiliyar jamhuriyar musulunci ba, yana da ƙarin rubuta wajen rikicin tsakanin ƙoƙarin diplomasiya a Vienna don kare yawaitin nukiliya da Tehran da manyan ƙasashen duniya. Kalaman da kakakin majalisar Iran Muhammad Bagah Khalif, wanda galibin gidan talabijin ya watsa, ya ƙara yin ƙasa da damar da Amurka da wasu suka cimma ne rijijiniya da Iran. Jamhuriyar Musulunci ta Iran tana riga tana inganta da kuma adana uranium a matakin da suka zarce waɗanda yarjejeniyar nuclear ta 2015 ta ba su dama. Game da wannan, ko bisa la'akari da ƙwarewar wa'adin watanni uku, tabbas hukumar kula da makamashin nuclear ta duniya ba ta samu damar shiga hotuna daga ranar 22 ga watan Mayen ba. In ji Kalibab, ranar 22 ga watan Mayu ya kasance yau Asabar.
To a gaida Sansilo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma Najeriya muka nufa, inda ake ci gaba da tafka muhawara kan batun ci gaba da kiwo a sarari ko akasin hakan, saboda dalilai iri-iri da kowane bangare ke gabatarwa. Muhammad Nasir, gare ka.
Kungiyar rajin tabbatar da shugabanci na gari na daga cikin masu kallon wannan batun da cewa kawai wata makarƙashiya ce ta tayar da zaune tsaye a Najeriya, kamar yadda shugabanta Usama Dindari ya bayyana.
Ana yi ne saboda a raba kan 'yan Najeriya, saboda a cimma wata manufa.
Matakin da mu nan za mu iya ɗauka, in can sun ɗau nasu mataki, mu ma nan za mu iya ɗaukan namu. Abinda gwamnati tarayya ya kamata ta ɗau mataki a kansu. In ka hana mutum shigowa state ɗinka, gwamnati ta kira ka ta tambaye ka dalili don me.
Ko me Fulani waɗanda su ne abin ya shafa kai tsaye za su ce akan wannan batun? Muhammadu da Oroji jigo ne a kabilar ta Fulani.
Ne abubuwan da suke faruwa yanzu a Najeriya, wato abin ban takaici ne kwarai da gaske, kuma abin ban haushi. Mu Fulani a wasu Afirka an samu da mutunci, an samu da tsoron Allah, an samu da arzikinmu. Yau mu waye gari ko ina sai ka ji ana maganar kaza 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 kaza.
Usman Abdullahi Kokoshi shi ma bafulata ne ne wanda ke ganin cewa
in an ka ce misali mutum abin da ya gada kaka da kakanni, an ka ce za a canza mai tsari, to abin da kamata a ilmantar da shi a ce ga wata sabuwar hanya wadda an kaito da ita kuma ga yadda take, ka ga kasance ya fahimce ta ya sai da take kuma ya sai da zai ji ta. Amma in da guda an ka ce za a kafa doka a ce kuma mutum ya ji ta, to idan an kadi ba za a samu matsala. Matsala za a samu mutum ya ji ba irin jihar Ondo abin da ke faru a ce ana gwanjon shanu, to kaga abu ne wanda yake misali babu daɗi. In ba haka ba nan haka za abin zai faru, don wani ko da shanu za su kare gaba daya bai dawo arewa, don ni don bai san kowa arewa ba, kuma in ya ce kuma bai sa ɗin zai ba, don da ma kiwon can ya bambanta da nan. In aka diba damina can misali ko ya tsawon rani bai wuce wata uku, nan ba haka abin yake ba, to in ya dawo nan bai san inda zai kiwo ba.
Dama masana yanayin ƙasa da muhalli irin Farfesa Ibrahim Mustapha Ɗanƙani na ganin cewa sakacin gwamnatocin arewa ne ya kawo haka, domin da sun mayar da hankali da sun samar wa Fulani wuraren kiwo ingantacci kafin ma a kai ga wannan matsayar ta hana su kiwo a kudancin Najeriya.
Laifi ne na gwamnatocin arewa. Kaga idan aka yi shi wannan abin da ake kira ranci, gwamnati za ta samu haraji. Mutane wanda ba ma makiyayen ba za su samu aikin yi da shauransu, wanda zai bunƙasa arewa. Kuma idan aka haka abin ya ƙaruwa zai dinga yi. Yanzu kaga makiyaya suna tafiya kudancin Najeriya, ana kashe su, ana kashe musu dabbobinsu. In suna wajen da suke a killace, ai dabbobin nan ƙaruwa za su dinga yi ba raguwa ba. Kuma in aka ci gaba, ita kanta gwamnati ta gane irin kuɗin da za ta dinga samu ta hanyar wannan abin. Na tabbatar maka da cewa ita kanta gwamnati sai ta sa hannu, ta ƙara hannun jari ma don abin ya bunƙasa.
Yanzu dai 'yan Najeriya sun zura ido su ga matakin da gwamnatin tarayya za ta ɗauka a kan wannan batun, domin sau da yawa duk aka samu irin wannan matsalar takan fito fili ta bayyana cewa ɗan ƙasa na da ikon zama a ko'ina cikin Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad. To yanzu kuma bari mu sake bugawa Najeriya, inda tun bayan da rundunar 'yan sandan ƙasar ta fitar da wata takardar gargaɗi cewa akwai yiwuwar a kai hare-haren ta'addanci a Jos da Abuja, aka shiga yin taka tsantsan da shawartar juna. daga Jos kwatar jihar Plateau ga Zainab Babaji da rahoton.
Wasu mazauna garin Jos fadar jihar Plateau na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan wata takarda da ke da sanya hatimin Inspector General na 'yan sandan Najeriya kan bayanan sirri kan wani hari da take 'yan ta'adda za su kai birnin Jos jihar Plateau da Abuja. Tuni al'ummar garin na Jos suka fara ba kansu shawara kan matakan kariya. Barista Buhari Yusuf, lauya ne mai zaman kansa, ya fara ne da yabawa rundunar 'yan sandan ta Najeriya.
Police yake abin da suka yi daidai da tsari na aikin su kasashen da suka ci gaba da kasashen da madafai na juriti suke aiki, jama'a ke taimaka musu daga ganin wasu na sabon abu ko jama'a ko shigowa da wani abu sabo. To haƙƙinmu ne mu nemi hukuma mu gaya musu, sai kuma mu yi ƙoƙari mu rage yawo da basu da amfani, ba ma kawai police ba, akwai DSS, akwai sauran matakai na tsaro, shi ne mu neme su mu gaya musu.
Shi ma barista Adama Gabriel, lauya mai zaman kansa, ya ce tsaro batu ne da ba za a yi wasa da shi ba.
Inda muke da damuwoyi a kasarmu nan kuma ba za mu ce ba za mu kula da ita ba. So abin da yake ciki shine jama'an Plateau, makautanmu mu san su da kyau. Mun ga wanda ba mu gane ba, bisa kowane addini ne shi yake ko ita take. Wannan mu kare kanmu ne kuma mu kare anguwanmu, mu kare wurin da muke zama kuma mu nemi tuwo da muke ci. Na biyu kuma shine mu ma mu yi kokari mu yi zaman lafiya tare da juna. Boko Haram bata san addini ba. Mu jama'a yaranmu kuma kunne.
Na kuma tattauna da wasu magaunan garin na Jos.
Sunana Tanko Yusuf. Abinda aka ma dalibai a jihar Kaduna ya sa mun ji tsoro tunda aka ce Boko Haram sun an ba da sunayen makarantu da wasu wuraren da za a kawo hari. Matakin da ya kamata al'umma su dauka na farko shine kowa ya kula da kanshi, ya kula da inda yake zuwa, mutanen da yake mu'amala da su, mutanen da ya saba gani su ne yake kan gani ko kuma wasu baki sun shiga. Sannan hukuma su ya kamata su kara karfin tsaro.
Sunana Francis Ojo Chigbe Adima. Ba wanda zai ji wannan maganan da jikin shi bare yi wani riba, domin gaskiya Boko Haram ba abin wasa bane. Kowane local government ya kamata a samu checking point, duk wanda zai shiga gari ko wanda zai fita gari ya kamata a dinga sace.
Hare-haren 'yan bindiga da satar mutane don neman kuɗin fansa dai na ƙara ta'azzara wasu sassan Najeriya. A halin da ake ciki dai, Inspector General na 'yan sandan Najeriya Usman Baba ya ba da tabbacin tsaro a jihohin Plateau da Abuja. A wata takarda da ke da sanya hannun jami'in hulɗa da jama'a a shirkwatar rundunar 'yan sandan Frank Mba, ya buƙaci jama'a da su ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum ba tare da fargaba ba. Sanarwar ta ce ɗaukan matakin ya zama tilas don samar da tsaro kan lafiyar al'umma da dukiyoyinsu. Tun farko takardar da ta fito daga shirkwatar rundunar 'yan sandan ta umarci kwamishinonin 'yan sandan Plateau da Abuja ne da su tsaurara tsaro saboda wani shirin hari da suka ce ƙungiyar Boko Haram za ta kawo a jihar Plateau da birnin tarayya Abuja. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab. Kar a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so, za a izo a shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa tare cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo batutuwan da suka shafi yadda matasa ke mu'amala da kafafen sada zumunta a yanar gizo. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim. Madalla. A wannan ƙarni na 21 da muke ciki, matasa maza da mata sun ƙirƙiro da wata hanya mafi sauƙi da suke bi wajen neman canji ga duk wani yanayi da take ci musu tuwo a ƙwarya a kowane ɓangare na rayuwa a jihohinsu, ƙasarsu da ma duniya baki ɗaya. A wasu lokutan sukan fito kan tituna tare da amfani da kafafen sada zumunta wajen janyo hankalin gwamnati da hukumomi da suka dace don neman mafita. Misali a Najeriya, matasa sun yi amfani da damar da suke da shi da kuma muryoyin su ta kafafen sada zumunta wajen kawo ƙarshen zargin cin zarafi da rundunar ƴan sanda ta SAS ke yi wa al'umma da kuma kyama da nuna wariya da ake nunawa bakar fata a yankunan ƙasashen Turawa da aka yi wa laƙabi da Black Lives Matter. Da haka shirinmu a yau zai duba rawar da matasa ke takawa a shafukan sada zumunta don samar da ci gaban al'umma, walau ta fannin tsaro, shugabanci da dai sauransu, ko kuma ma aka san haka. Salim Sani Zakariya matashi ne mai nazarin kirkirar shafukan yanar gizo da manhajoji, wato software developer da kuma website developer. Yayi mana shimfiɗa
abin da ya shafi shafukan sada zumunta abu ne mai matuƙar tasiri da kuma alfanu da rashin alfanu a ƙasa san duniya gabaki daya ba iyaka Najeriya ba. Din kyakkyawan fahimtar abubuwan da shafukan sada zumunta wadda suke takawa a wannan ƙasar tamu Najeriya, za mu lura cewa matasa na amfani da su ta ɓangare guda biyu. Akwai ɓangaren da ya dace, ɓangaren alkhairi, akwai kuma wanda suke amfani da shi ɓangaren cikari kenan. So in muka ɗauki ɓangaren farko, positivity ko alkhairan da matasa suke yaɗawa a shafukan sada zumunta suna da yawa sosai. Ɗaya daga ciki shi ne jan hankalin gwamnati akan wasu abubuwa, matsaloli da ke damun su, wanda in ba ta hanyar wannan shafukan sada zumunta ba, su matasan ba su samu daman kai kukansu da gwamnati ba. Tare da kuma yaɗa wasu ci gaba da nasarori da su gwamnatocin ke samu, matasa na taimakawa wajen yaɗa wannan bayanai. Tare da kuma yaɗa bayanai abinda suka shafi addini sosai, abinda matsalolin da suka shafi addini da kuma rayuwa, matasa na amfani da shi. Wannan suna daga cikin alkhairai ko positivity da matasa suka yi amfani da hanyar shafukan sada zumunta wajen yaɗawa. Bangare na biyu shi negativity ko sharri shi ne, akwai labaruka na ƙarya da matasa ke yaɗa wanda ke janyo rikice-rikice na addini da rikice-rikice na ƙabilanci, musamman cewa shafukan sada zumunta nan za ka ga mutum ɗaya yana da mabiya miliyan 1,500,000, 1,600,000, wani ma har miliyan 5, miliyan 7, miliyan 10. So in ya zamana su matasan nan ya yaɗa wani abu na ƙarya ko abu da zai janyo rikicin addini da na siyasa a Najeriya, za ka ga yanzu mutane duk sun gani tunda yana da mabiya mutum miliyan 1 a cikin ƙasa da awa ɗaya, sai a samu cewa mutane sun kai mutum 300,000 wanda suka samu wannan sakon wanda yake janyo matsaloli da yawa a ƙasar nan. Dole mu lura cewa abun da ya shafa haka sada zumuntan nan yana da bangorori biyu. Akwai wanda suna faɗa ne su a ƙashin kansu saboda suna ganin ra'ayinsu ne ko ya dace su yi magana. Akwai kuma wanda ɗaukan nauyinsu ake yi, musamman wasu daga cikin celebrities ko shahararrun mutane, wasu na amfani da su, suna ba su kuɗi ko suna musu alƙawarin na ba su wata damammaki na cewa su je su yaɗa wani abu. Wanda suke ɗaukan nauyin nasu ba su iya fitowa fili su ce su suke yi ba. In kika ɗauki misali lokacin zanga-zangar ƴan SAS, an gano wasu abubuwa da aka ta yaɗawa na ƙarerayi ne, kuma an gano wanda suka ɗauki nauyin matasan nan wanda su ba wai manufarsu a kawo matsalar ƴan SAS ba, a so suke a rikita gwamnati a kawo fitina masu yawa a wannan ƙasa ta mu Najeriya.
To a nan shi ɓangaren kuma Ibrahim Usaini Abdulkarim, shugaban wata manhaja ta EZGIS a yanar gizo, ya yi ƙarin bayani da cewa,
ni a nawa ra'ayi ko kuma a nawa tunanin da nake da shi shi ne, a lallai matasan Najeriya sukan yi ƙoƙari gaba ɗayansu na amfani da wannan kafai yaɗa labarai ta social media, wanda kuma zan ka lura za ka iya duba ka gani ko a social media ɗin za ka ga akwai waɗanda kowa akwai abin da ya kai shi social media ɗin. Wani ya je kalle-kallen kayan sayarwa ne, wani ya je activism ɗin ne, kamar irin lura da abin da gwamnati take yi da kuma sa baki da abubuwan da ake son a fito. Wasu kuma sun je ne suna da data su yi kalle-kallen su da sauransu, wasu kuma sun je su sada zumunci ne tsakaninsu da su da abokanansu, wasu kuma sun je su nema ilimi ko ƙarin makaranta ko wani abu. So kowa da kake ganin shi ya sai datan shi ya shiga, yana da abin da ya kai shi a wurin. Da yawa ma idan ka so ka dan lura shi su kan wani abu da kila kaga mutum yana yi sai ce ai ba kai kake siya mai data ba. Su da hakanan dai akwai wani lokaci zaka ga abubuwa sun taso da yau har zaka ga abubuwan sukan taso ne daga wayanda suke zaune kasashen waje su fara yin hashtag din da ko wani abu wanda za su tura so mu kuma mahi yawancin samarin da yan matan da suke nan mu matasa wasu su ba wai suna fadawa cikin abun bane ma sun fahimci abun amma akwai abin da ake cewa wannabi irin sai ma kana son a ce kace ko kuma kana tare da abin da ake mahi yawanci za ki ga kawai sai mutum ya tsalle ya fada amma da zaka tambaye shi ka ce mishi wannan abun ne ake nufi da shi zaka ga bai sani ba so lallai shi awareness din da muke da shi mu especially a arewa da kuma su ma can an kudu za ki ga ba wani abu bane wanda ake dagewa a yi wasu abubuwan su kan faru ne amma in zaka duba population in Nigeria kai population din abin da aka fari da social media da wanda kuma suke social media din suke fahimta zaka ga abu ne wanda yake lallai yana da karanci kuma yana neman wayarwa sosai da kuma kula da kuma sa natsuwa da hankali a wurin gane abin da muke son mu yi sosai sosai
kai saboda karancin lokaci a nan shirin zai dakata a yau sai kuma mako na gaba za a ji mu dauki da cigaban tattaunawar za a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim da na shirya na kuma gabatar da shirin shi mana fatan alheri bismillah
a gaida Shamsiya yanzu kuma bari mu ka muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email za mu fara da ra'ayin Malam Hussein Dangote Karasuwa daga jihar Yobe Najeriya mai cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka dan Allah ku bani dama a madadin al'ummar garin Karasuwa da mu miƙa sakon ta'aziyar mu ga dokacin rundunar sojin Najeriya a sakamakon rasuwar hafsoshin sojin ƙasa na Najeriya wato General Ibrahim Attahiru wanda ya rasu a wani hadarin jirgin sama ranar Juma'a a Kaduna da fatan Allah ya sa mutuwa hutu ce a gare shi mu ma idan ta mu tazo ya sa mu cika da imani sai kuma sakon Zainab Usman shi tuma huta mai cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cikin jimami da kaduwa muke miƙa sakon ta'aziyar mu da alhini ga yan uwa da iyalai da ma al'ummar Najeriya baki daya dangane da rasuwar babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasa na Najeriya Laftana General Ibrahim Attahiru a ranar Juma'ar nan sakamakon hadarin jirgin sama a hanyarsa daga Abuja zuwa Kaduna tare da wasu manyan hafsoshin soji da ke tare da shi da fatan Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama da sauran waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a mu sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Maryam da Balkisu matan Alhaji Murtala Abasu mai shadda Kwantagora da ke cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mutuwar hafsoshin tsaro a hadarin jirgin sama a kasar nan ba sabon abu bane sai dai abin da ke daurewa al'ummar kasar nan kai shine kowanne kan zo ne a daidai gabar da yan kasa suke cike da ayar tambaya a kai to kuma menene dai Allah bai yi duniya gidan zama ga kowa ba kuma dukkan abin da mutum ya shuka ramin kabari na dakon zuwan shi General Ibrahim Attahiru da abokan aikin ka Allah ya sa kwanciya hutu ne a mu sai kuma sakon babandi mamman bandi mai cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka muna miƙa ta'aziyar mu ga yan uwa da iyalan babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya muna roƙon Allah ya ji kansa da rahama muna addu'ar Allah ya kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya da ma duniya baki daya sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Sani mai langelange a wuri da Ali Usman Tata lafiya da Zaidu Bala kofa taguwa dake cewa Allah ya sa matakin da kasar Saudiya ta dauka na barin mahajjata 60,000 daga fadin duniya su halarci aikin hajjin bana ya kasance mafificin alheri ga duniya baki daya to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma gobe da sake idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shiryen kafin mu yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyata ga al'ummar Masihiyawa a Najeriya musamman ma ikirijiyar Ikwa a jihar Jigawa da kuma iyalan marigayi Rabaran Damuna Sule Ibrahim wanda ya rasu ranar Juma'a aka kuma yi jana'izarsa jiya Asabar a Taura Allah ya ji kansa ya kuma ba da dangana amin yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel wanda ya tare gabatar da shirin da Linus Sahilu da ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri wassalam.